أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa ne suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangana addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu a cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi tuhuma da kuma hakikaninsa. Inda muka bayyana bayanai na malaman akhlaq cikin darasin da ya gabata dangane da ta'arifin ma'anan tuhuma da kuma irin nasihohi wanda malaman akhlaq suka yi dangane da abin da ya shahe tuhuma da kuma irin matsaloli da kuma hadurra wanda tuhuma take dauke da shi insha Allah cikin wannan darasin zamu yi kokarin bayyana sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na a'imma na ahlul bait alaihimus salam dangane da abin da ya shahe tuhuma da kuma irin haduran da ke dauke da shi da yanda ya kamata ya kasance mutum yayi mu'amala da wannan mummunan sifa da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu yazo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yazo a cikin man la yahduruhu al-faqih mujalladi na 4 shahi na 394 Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa awlan nas bituhma man jalasa ahla tuhma yake cewa wanda yafi kowa dacewa da tuhma shine mutum da zai zauna da ma'abota tuhma watan shi ba wanda yake tuhma ba ma maganar shi ake ba shi wanda zai zauna da waɗanda suke su ahli irin wannan aiki din kamar yadda muka yi bayani dangane da al'amarin giba muka ce shi wanda yake yin giba ba shi kadai yake daukan zanubi ba da shi da yake giba din da wanda yake sauraron shi duka sun yi tarayya a cikin giba haka nan ma tuhuma da wanda zai zauna yana sauraron ana tuhuman mutane to shi ma kan kanshi yana tare da wanda yake tuhuma din a cikin zanubi shi ma yafi dace kasance an tuhuma saboda kenan mutun ya kasance ya nisance sabo lokaci guda kuma ya kasance ya nisance ma'abuta sabo sai kasance ya kubuta amma zama da ma'abuta tuhuma shi kankan shi ya cancanta ya kasance an tuhume mutun akan shi wanda yake dukkanin su ba alkhairi ba kinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sai bayyana mana anan wurin kan cewa da wanda yake tuhuma da wanda zai zauna yana sauraron ma'abuta tuhuma suna tuhuma mutane don abu guda ne dukkanin su ahalin tuhuma ne saboda haka mutun ya nisance wannan mummunan sifa mutun ya nisance wannan mummunan zunubi idan yana neman tsira duniyarsa da lahirarsa haka ne yazo daga Imam Ali alaihi salam inda yake bayani a cikin wasailu shi'a a mujalladi na 12 shahi na 36 hadisi na 15574 Imam Ali alaihi salam yake cewa dangane da abin da ya shahi tuhuma yake cewa man waqafa nafsahu mawqifa tuhma fala yalumanna man asaa bihi zanna yake cewa duk mutumin da yaje tsaye da kanshi a wurin tuhuma a inda za a tuhume shi to kada ya zargi duk wani wanda ya masa mummunan zato wannan yana bayani dangane da mutum ya nisance ma'abuta sabo haka nan kuma ya nisance wuraren da ake sabon Allah subhanahu wataala saboda wayannan wuraren sun kasance wuraren tuhuma ne da ka aza kanka anan wurin to shikenan za a tuhume ka in aka ganka da mutumin banza sai a rika shakkunka daga nan sai a fara tuhumanka in aka ganka a wurin da bai da kyawu wurin banza shikenan sai kasance daga nan an fara shakkunka daga nan amma maka mummunan zato sai tuhuma saboda haka kenan idan har kai baka kiyaye ba kun baka yi kokarin ganin cewa ba iya gurgudo ka nisance ire-iren waɗannan wurare ko kuma abuta da mutanen banza to idan aka je aka zarge ka ko aka tuhume ka to kada ka zargi kowa ka zargi kanka kinan kai ne ka je ka sa kanka wato kaman shiken bayanin da muka kan cewa shi mu'mini shi musulmi bai kamata ba ya tuhume wani lokaci guda kuma bai kamata ya ba wani daman da zai tuhume shi ba in ka je ka tsaya inda ake tuhumanka to kaman ka ba da dama ne kinan a tuhume ka dan an tuhume ka kenan ka zargi kowa ka zargi kanka kai ne illa kai ne matsala kai ne ka jawo duk wannan al'amari da ka kenan za ranka zai bace kuma ka afkar da wasu cikin zunubi saboda haka mutum kai kasance ya ba mutum dama a kansa haka ne muna da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam wanda yake cewa ittaqu mawadi ar-raib ولا يكفن احدكم ما امه في الطريق فانه ليس كل احد يعرفها هنا حديث يزو a cikin bihar al-anwar cikin mujalladi na 72 shahina 91 hadisi na 7 imam sadiq alayhi salam yake cewa ku ji tsoron wuraren raib wuraren da ake shakkun mutum ni aka ga mutum a wannan wurin wuraren shangiya wuraren alfasha wuraren sabon Allah mutun ya nisance irin wannan wuraren wuraren da ake yaudaran mutane wuraren da ake giban mutane wuraren da ake banna iri-iri mutun ya nisance irin wannan wuraren saboda wuraren na shakku wanda in aka ga mutun a nan wurin za a fara shakkunsa sannan yake cewa mu duba mu ga girman al'amarin mutum kada yadda ya kasance ya ba wani dama a kansa har ya kasance ya tuhume shi yace kaddayan ku ya kuskura ya kasance ya tsaya da mahaifiyarsa akan hanya saboda ba kowa bane ya san cewa wannan mahaifiyarsa ce ba wani lokaci mutum zai kasance ya tsaya da mahaifiyarsa wanda kasance tsohuwa ce al-misali shine karamin yaronta ko abin da ya kama da hakan sai kasance da an gani an san cewa wannan ba ta kama da kowa sai uwar shi ga girman shekarunta shi kuma ga karancin shekarun shi wannan baya da matsala amma wani lokaci zai kasance kenan uwa ta kasance ta yi aure a cikin lokaci wanda yake na kurciya sosai sai kasance danta yayi saurin girma kuma ta yi saurin samun da lokaci guda kasance yayi saurin girma ta yadda in aka gan shi tare da ita ba a iya fahimta kan cewa wannan ita haife shi saboda bata gushe ba tana cikin kurciyansa kurciyanta ta a wannan lokaci mutanen da zukatansu suke da matsala mutanen da basu tarbiyantu ba mutanen da basu da kyakkyawan ɗabi'a za su iya su tuhume shi idan har basu san ta ba saboda ba kowa bane ya san cewa wannan mahaifiyar shi ce ba tana wani ya sani ba zai fara yin wannan aikin ba amma ba kowa ya sani ba wani bai sani ba kuma yana da matsaloli na zuciya yana da cututtuka na zuciya lokaci guda cikin sauki zai iya cewa naga wani da wata kuma ya kasance ya tuhume ka wannan janibi to shi yasa cikin wannan hadisi Imam Sadiq alaihi salam yake cewa kada ya kasance mutun ya tsaya da mahaifiyar shi akan hanya domin ba kowa ya san cewa ba wannan mahaifiyar shi wannan ba kawai mahaifiya ba koda ƴar uwarka ce misali kanuwarka ce yakka ce ko abin da ya kama da hakan ko kuma wata muharrama kace kar ka tsaya tare da ita saboda ba kowa ya san ta ba kan hanya lokaci guda za a kasance an tuhume ka kenan duk ire-iren wannan abubuwan ba mai tuhuma dama ne ya kasance ya tuhume ka sai mutum ya san yadda zai mu'amala da mutane da makusantan shi ya san inda zai tsaya da su ya san inda zai magana da su da abin da ya kama da hakan su ma mutane wannan ba shi yake ni bai kasance mutum yana da dama kenan da ya ga wanda wata ya kasance ya tuhuma da yin tuhuma din da ba da dama a tuhume mutum shi dukkan su ba su inganta ba dukkanin su ba alkhairi ba kenan mutun yayi kokarin ganin cewa shi ba ahalin tuhuma bane, sannan kuma kada yayi kokarin ba masu tuhuma dama ya kasance sun tuhume shi. Wannan shine gaya abinda wannan hadisi suke gaya mana. Haka nan muna da hadisi daga Imam Zainul Abidin, shi ma zo a cikin Biharul Anwar mujalladi na 72 shahi na 261 hadisi na 65. Imam Zainul Abidin alayhi salam yana ce mana, man rama annas bima fihim ramuhu bima laysa fihi. Yake cewa duk mutumin da ya jefa mutane da abin da yake tattare da su, to su in suka tashi rama za su jefe shi ne da abin da baya tattare da shi. To wannan ya nuna mana kenan hatsarin tuhuman mutane da kuma jifan mutane da mummunan zato ba tare da dalili ba. Saboda koda ko abin da kake gayawa haka ne, to akwai raddul fi'l, akwai kenan raddi wanda su wanda kake tuhuma za su yi zuwa gare ka. A wannan lokacin kuma su za su yi shi ne a cikin hasala da kuma nuhin intiƙami, saboda haka za su iya su jihe ka da abin da kai ba kamata tare da shi. Kenan ka nisanci wannan aiki din. Kenan ba aiki bane wanda yake mahmud, ba aiki bane wanda yake godadde, ba aiki bane wanda shari'a musulunci ya dade shi. Mahanga na Alkur'ani mai girma da mana hadisan musulunci ba mahanga bane mai kyau dangane da wannan mummunan sifa ta tuhuma. Abin da ya zama lazim akan mutum shine ya kasance yayi kokarin ganin cewa nisance ta gurgudan iyawa. Wannan shine abin da zai ba mutum tsira duniyansa da lahiransa. Wannan shine abin da zai taimaka masa wurin tarbiyantar da kanshi da kuma kyautata dabi'unsa. Hakan muna da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam wanda zo a cikin Al-Mustadrak cikin mujalladi na 8 shahi na 339 hadisi na 9600. Imam Sadiq alaihi salam yake cewa, qala li abi, yake cewa mahaifinsa ya ce masa, to Imam al-Baqir alayhi salam kenan, yake cewa ya bunayya, ya kai dana, man yashab sahibas su la yaslam, duk mutumin da yake abuta da ma'abucin mummuna, watan ahalin sabo, irin fasadi, irin alfasha, indai kana abuta da su, to shikenan la yaslam, mutumin ba zai kubuta ba, wato ba za ka kubuta kenan daga zunubi ba. Indai kana tare da mutanen banza, ko su yi tasiri a kanka, ko kuma in ma ba su yi tasiri a kanka ba, ya kasance ka ba mutane dama su tuhume ka da cewa kai ma irinsu ne, wannan kuma dukkaninsu ba alkhairi ba ne. Kenan natija shine kada ya kasance ka yi abuta da ma'abuta miyagun ayyuka. In za ka yi abuta, ka yi abuta da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta ma'abuta alkhairi, sai ka tasirantu da su, kuma ya kasance mutane sun maka kyakkyawan zato. Wa man yadkhul madakhil as-su yutaham, yake cewa duk wanda ya kasance yana shiga wuraren da ba su da kyawu, wuraren sabo, wuraren miyagun ayyuka, to za a tuhume shi ko da bai aikata ba, za a ce an ga wani ya shiga nan, ga dukkan alamu kuma tana yiwa kaza ne, tunda daga shakku ne sai mummunan zato sai tuhuma. Waman la yamlik lisanahu yandam, hakanan duk mutun da bai mallakan halshensa zai nadama. Halshi yana da matukar muhimmanci, mutum ya kiyaye shi, ya kiyaye, ya san me zai ga dangane da shi. Yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya kasance ya yi shiru akan duk wani al'amari wanda yake bai shahe shi ba, duk wani al'amari wanda bai da amfani a kansa. Allah ya ji, an zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, Allah ya ji kan mutumin da yayi magana ya ci riba ko kuma yayi shiru ya kubuta. To wannan ya kamata ya kasance kenan shine ma'aunin mutum wurin magana. Indai za ka yi magana, ka tsaya ka auna maganan ka gani wannan maganan da zani zan ci riba a cikin shi ne ko kuwa, in zan ci riba a cikin shi in yi magana, in ya kasance zunubi ne zan fada a cikin shi kuma in yi kokarin ganin cewa na nisanta, sai ya kasance kenan na kubuta. Wannan shine abin da zai ba mutum dama ya kasance ya gainu, ya tarbiyantu duniyar shi da lahiran shi ya gyaru. kenan cikin wannan maudu'i da muka yi bayani akan sanatuhuma zamu iya ganin bayanai masu gayan muhimmanci masu gayan fa'ida na malaman akhlaq hakanan kuma da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka inda zamu iya ganin wannan mabudi ne na kawar da miyagun sifofi da kuma miyagun zunubai wanda kowa yana bukatar irin wannan mabudi din kowa yana bukatar irin wannan haskakawa wurin fahimta menene zunubi sannan wani hanya mutum zai bi ga cewa ya nisanci zunubi wannan kin da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abinda muka ji Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayan sa managarta wanda suke zato ga bayan sa kuma suke nisantan tuhumansu ba tare da wani dalili ba da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين